Manunia. A daidai har a cikin jigajigan jam'iyyar APC mai mulki a Nigeria akwai masu furta fargabar faduwa zabe idan har jam'iyyar ta ci gaba da dauke kai daga kabar da ke dauke da rina.
Ko wannan wata da zamu shiga majalisa ta bashi dama ya ƙara ciyo bashi wanda shine zai zama bashi na takwas da gwamnatin za ta karba a shekara daya.
Gaskiya akwai matsala in ba a yi gyara ba mu APC muna cikin matsala.
Sai kuma wasu matasan Nigeria na ganin gangancin gangan nema matasa su bari targaɗan tawayar tattalin arziki ya sa su zame wa ƙasar su barazana.
Wai idan muna fuskantar matsalar tattalin arziki wannan bai zama hujja da zamu zo mu yi abin da daga ƙarshe zamu da na sani ba. Matasan Najeriya su sani cewa ba mu da wata ƙasa da ta wuce Najeriya.
Game da maganar murgina ranar demokaradiyya zuwa 12 ga watan Yunin kowace shekara kuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa Sani Lamidi ne ke nunar da cewa hankalin 'yan Najeriya kawai ake so a raina.
Su suna ganin jin su a kan ribar Yarbawa ne ba a kan ribar Abdullahi ba. Amma magana ce idan Abdullahi ne kuma kan shi giribin ne suke mai shi ba mai mai sami gonar ba.
Waɗannan ba so mun taumaka tattako cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na Manunia. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke son ganin an magance dukkanin barna. Shiri na 175 cikin jerin shirin manuniyan da ke kokarin yayewa masu sauraro dukkanin duhun da ka iya lullube musu zahirin da za su fara ganin yana yana. Mai yiwuwa kuma kokarin yaye yanar ya sa mafashin baki akan al'amuran yau da kullum bar sa'ar Zubar Abubakar shelar shedawa duniya dalla dalla dalilan da suka sa Najeriya ke nema ta tsuguna.
Gwamnati ce da ta zo da harkar haraji kuma yawancin jami'anta waɗanda suke ministoci mutane ne da suka yi karatu a ƙasar Turai. Don haka ba su fahimci yadda tsananin talauci da wahala da kuma rashin samun kuɗin mutanenmu ba. Ba su yi la'akari da irin matsala na rashin tsaro da ake fama da shi ba ta inda aka ƙara talauta mutane. Ba su yi la'akari ba da irin matsaloli na rashin aiki da mutane ke ciki. To kuma a haka ne kaga aka ciyo bashi wajen so bakwai ko wannan wata da zamu shiga majalisa ta bashi dama ya ƙara ciyo bashi wanda shine zai zama bashi na takwas da gwamnatin za ta karba a shekara daya. Banda wannan ya ce zai gina gida ma kanshi da mataimakinsa a Barikin Dodon na Lagos. Ya ce zai sai motoci na naira biliyan 1.5 ga uwar gidansa duk da bata cikin tsarin gwamnati. Sanin kowa ne an sai motoci manya na surke ga 'yan majalisu an kuma ba su kudade masu yawa. Kuma kwanan nan an ƙara kuɗi akan kudaden da 'yan majalisa ke karɓa. To irin waɗannan abubuwan sai kuma gwamnati take ce ma mutane su sadaukar da kansu ga ƙasa. To sai kaga su kuma shugabanni ba sadaukarwa daga ɓarayinsu. Su kuɗin kashewa suke. Tsarin tafiyar da rayuwarsu ƙaruwa yake. Tsarin kuɗaɗen da suke kashewa da jin daɗi ƙaruwa yake. To a haka wannan gwamnati take tafiyar da Najeriya.
Kuma dai jigon jam'iyyar APC kuma katukan Bulatsonobul Umar iya ya ce jam'iyyar ta APC fa tana nema ta yi wa kujerunta riƙonsa kaina.
Mulkin Bola Ahmed Tinubu akwai inda zan ce masa ya yi kokari. Amma gaskiya fannonin da nake ga akwai kuskure suna yawa da yawa. Na farko kaga digarar da aka rantsar da shi ana rantsar da shi ya ce ya cire tallafin mai. Ba wata abun da aka sa a ƙasa wanda zai mai gurbi wannan tallafin mai. Daga nan wani abu ya tashi aka zo aka ce dala ita ma a cire hannu a kanta ko waya wannan. Uwa uba wutar lantarki yanzu haka inda muke nan ba wuta. To ban sani ba masu ba shi shawarori ko kuwa ra'ayinsa gaba gadi yayi wannan abun. To Allahu alam amma wannan cire tallafin mai da barin dala da sai da kanta yadda kasuwa yake wannan ba karamin fitina ba. Yanzu gashi nan abinci ya haura rayuwa ta yi da tsada yanzu tafiye tafiye ba kowa iya tafiya ba. To da wanne za a ji. So don haka ni ana wa gani mulkin demokradiyya ko kuwa mulkin Bola Tinubu gaskiya akwai matsala in ba a yi gyara ba mu APC muna cikin matsala. Saboda menene ban san yadda za mu fara zuwa wurin talaka muna kamfanin su zabe mu a 2027 ba.
Sai da kuma duk da halin targaɗan tawayar tattalin arzikin da ake ciki a Najeriya ɗaya daga cikin jigajigan jagororin gamayyar ƙungiyoyin matasa masu kishin Najeriya Kwamar Bishir Dauda sabuwar unguwa Katsina ya ce akwai buƙatar abu komai ta lumana.
Matasan Najeriya su sani cewa ba mu da wata ƙasa da ta wuce Najeriya. Na biyu kuma kasancewar barazana da Najeriya ke fuskanta daga ciki da wajen Najeriya. Zaka ga matsala ta turo makamai a Najeriya daga kasashen ƙetare wanda ake biyuwa da su ta makwabtanmu da kuma shigo da kwaya da kuma masu yi ma tattalin arziki gaban ƙasa kamar masu fasa bututun mai wanda kuma mun san cewa Najeriya ta dogara da mai da kuma maƙarƙashiya da manaƙisa da ake kai ta ta'addanci a ƙasai a wasu sukan je ma wasu ƙasashe su gayyato ɗan ta'adda su raba goro su mu muna ganin cewa idan muka bari wannan abubuwan suka ci gaba to gaskiya Najeriya tana iya rugujewa to wannan abin shi ya farkar da mu muka ga ya zama wajibi mu hito kom da kwakwatan mu Muhammad da ƴan uwan matasa kai su fahimci cewa ba su da abin da ya kai Najeriya wai idan muna fuskantar matsalar tattalin arziki wannan bai zama hujja da zamu zo mu abin da daga shi zamu da na sani ba saboda kamar da muka sani dai kasashe da yawa ana fama da matsalar tattalin arziki saboda haka kiran da muke matasa su natsu ya zama da cewa dukkan laman da zamu kuma matakan da zamu dauka abubuwa ne wanda za su kawo zaman lafiya a Najeriya abubuwa ne wanda za su kawo demokradiya
shi kuwa ministan tsaron Najeriya Alhaji Muhammad Badar Abubakar cewa yake sun dai gano bakin garan masu balle balle ballin barna
da ba bayanan amma yanzu mutane sun gaji kuma da yanda ake musu magana sun fara bada bayanai na sirru na kuma yanda za a gane mutanen nan amma mutanen nan fa sun bar gidajensu a daji suke zama yanzu don zaka je an ce ga gida dole za mu bi mu sakulo mutum kuma wannan duk muka samu muka kashe din nan ya baro daji ne a hanyar sa ta zuwa wani wuri aka bige
excellency a hukumance me kuke dauka dalilan wannan rashin kwanciyar hankali din da ake fama da shi
to abine yazo wanda muka gada sun ka taba fulani su ce su aka fara tsokana su kuma wayancan terrorism magana ce ta addini wanda yake suna ganin fadan
amma da kuma magana ta kuma ta kudi tsakarin ta neman kudi
kawai haka yake yanzu nan
domin
yes tunda su kansu fulanin da kansu suke saciya ƴan uwansu fulani shanu eh to kaga abu ya bar maganar kishin wani ko rigimar wani ya koma ta neman kuɗi
game da mai da ranar 12 ga watan Yuni ko shekara a matsayin ranar demokradiya a Najeriya kuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lami da ne ya ƙara kuna
shin ga shine a wannan lokacin duwar sun mai ana kasa mai makami ko mai suna daga sarakuna zuwa malamai zuwa kaza dukkanin su suna goyen abin gida mu ne kawai SDP mu mai daba
wasu lashi mamaki a ce mutum kamar Sule Lami da ya goyi bayan Abiola kuma har ma akan soke jinta dinnan kuka ta gurgurwar maya da gwamnatin soja amma kuma gashi an karrama ranar da aka ce an soke wannan zaben da kuke ta cewa kuke shi kuma amma gashi kamar kana nuna baka damuwa
yadda ni shine wanda ya soke din waye shi ne gudun masu labin da yi ba zai ka kai ko kai ba zai kai demokradiya wanda yi mulki a Najeriya 1983 so wannan ba shine rebi ba
amma ya zo ya zama dan
shi zai waye zai ce sai zai ya fi mutum demokradiya dan dare ne hankali ko shi ban sani ba wanda yake musu zaka ji jin da shi da dukan yaban ban sun goyi ba a soke duk wannan abu ke kaji ko shine siyasa yake akan mutan damfara da biyan bukata san zuciya
amma wasu za su mamaki ce Alhaji Sule Lami da ya ce kamar Tinubu suna farin ciki an soke Jim Thorpe amma daga baya kuma an ce sun yi ne deko da sauran abubuwa akan maganar Jim Thorpe din nan
to ina deko ne su bola ige su fa a daban jabo eh bai sun ban yango san Abiola duk wani bai sun ne a sunan su suka ce riban abu Abiola eh bai ban Abiola ba ba ruwan sa amma kin shine su suna ganin Jim Thorpe akan riba Yarbawa ne ba akan riba Abiola ba so suna bani shine giribin ne suke mai shi ba mai
Tunda kada iyaka batutuwan da zamu yabbata muku kenan a shirin manuniya na wannan mako sai da kafin mu sallama su mun sanar da dukkanin masu dafin barafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara karewa suke kullun kwanan duniya kamar dai da duk makon duniya mukan bayyana domin kuwa daga Juma'a na ma saura kwanaki 1071 ne su yi sallamar cikin kudin da dama dai akan su ne suke ta faman murna kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya muku tun daga shugaban sashen Hausa Ali Mustapha Sakkwatan da ya tattauna mana da ministan tsaro sai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daga dukkanin lunguna da sakuna na ko'ina ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai ko wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.